الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah kamu yosha tara ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1438 kuma 14 ga watan 6 miladiya 2017 a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi. Mun ci gaba da tafsiri na watan Ramadan, tafsirin al-Qur'ani mai girma. Wannan majlisin mu na 22 kenan a wannan shekarar. Kuma za mu tashi aya ta 111 a cikin suratul Ma'ida. Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya sa alqur'ani ya cece mu. Bismillah mana.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh awhaytu ilal hawariyyin an وبرسولي قالوا آمنا
Bismillahir Rahmanir Rahim. Bayan Allah Ta'ala ya fara mana bayani akan ni'imomi da yama Annabi Isa alayhi salam ya lissafa mana wasu ni'imomin da ya masa, daga ciki Allah Subhanahu wa Ta'ala ya karfafe shi da ruhi mai tsarki, wato mala'ika Jibril alayhi salam. Sannan Allah Ta'ala ya sa shi cikin yana dan jinjiri yake ma mutane magana. Sannan bayan ya girma, Allah Ta'ala ya bashi annabta, sannan ya sanar da shi dukkan littafan da Allah Ta'ala ya saukar kafin nasa. Sannan aka sa shi ya kware a wajen fahimtar littafin At-Tawra, littafin Annabi Musa alayhi salam, ta yadda bayan Annabi Musa alayhi salam babu wani annabi daga cikin annabawan Banu Isra'il da ya fahimci At-Tawra kamar shi Annabi Isa alayhi salam, da wasu daga cikin nemomi da yawa da Allah Ta'ala ya masa. To Allah Ta'ala ya ci gaba da bayanin waɗannan ni'imomi, yace wa id awhaytu ila al-hawariyyi, ya kai Isa ka tuna lokacin da nayi ilhama ga hawariyawa, an aminu bi, nace musu a wannan ilhamar da na musu, ku yi imani da ni, ku gaggata ni, wa bi rasuli, sannan ku gaggata manzuna, wato Isa kai kenan. Qalu, sai hawariyawa suka ce, amanna, mun ba da gaskiya gare ka ya Allah da kuma manzanka Annabi Isa alayhi salam, washhad, sannan ya Allah kai mana shaida, bi annana muslimun, cewa lalle mu mun mi kawiya, mun zama musulmai, za mu bi ka ya Allah kuma za mu bi manzanka Annabi Isa alayhi salam. Wannan aya ce da take bayanin yadda Allah Subhanahu wa Ta'ala ya karfafa Annabi Isa alayhi salam da mataimaka a rayuwa alkhairi. Larabawa suna cewa al-insanu da'ifun bi nafsihi qawiyun bi awanihi qalilun bi nafsihi amma katirun bi ikhwanihi, kullum mutum in shi kadai za a bashi to rauni gare. Wa khuliqal insanu da'ifa, an halici dan adam a matsayin mai rauni, amma qawiyun bi awanihi, amma idan yana da mataimaka to sai ya zama mai ƙarfi. Sannan qalilun bi nafsihi, shi in aka bashi shi kadai bai da yawa, mutum shi kadai me zai iya yi, amma katirun bi ikhwanihi, idan yana da ƴan uwa sai su zama suna da yawa. Balarabe kuma yana cewa wa man qalla dalla wa man umira bihi salla, duk wanda ya kasance mataimakansa ƴan kadan ne, bai da mataimaka to sai ya kaskanta, amma wanda ya zama yana da mataimaka da yawa to shi zai ci nasara a rayuwa. Shi yasa kowane annabi Allah Subhanahu wa Ta'ala zai aiko sa to sai ya bashi mataimaka annabin mu sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya bashi mataimaka a wata riwaya duk da wasu malaman hadisi suna magana kanta aka ce annabi sallallahu ya ce inna Allah ikhtara li ashabi Allah ya zaban mun sahabbaina wa ja'ala li minhum muzaraa wa asharan wa ansara sannan Allah ta'ala ya zaba a cikin su Allah ya bani mataimaka wazirai masu bani shawara sannan kuma a cikin su na samu sirkai na ba su aure su ma suka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sirkai wannan da ya ba su aure a cikin sahabbai farawa da sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Uthman ibn Affan banda Umar sannan sayyidina Ali radiyallahu anhu sannan shi ma wasu sun ba shi aure sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu da sayyidina Umar radiyallahu anhu so daga kowane annabi Allah ta'ala na karfafar sa da mataimaka to shine nan Allah subhanahu wata'ala yake cewa yake kirga ma annabi Isa nemomin da ya masa yace wa id awhaytu ka tuna ya Isa lokacin da nayi ilhama wannan wahayin zamu ji malamai suka ce wahyu ilhamin ne wahayi ne na ilhama zamu ji me ake ce mai ilhama insha Allah nayi ilhama zuwa ga ilal hawariyin zuwa ga hawariyawa sune al-ansar al-hawariyun al-ansar kenan mataimaka an kira na annabi sallallahu alaihi wasallam al-ansar na annabi isa alaihi salam an kira su da al-hawariyu su kuma na annabi isa musa alaihi salam an kira su da nuqaba 12 naqiban mataimaka shi yasa a larabci yake cewa monitan aji naqib kamar yadda a makarantun sama da secondary ake ce masa rep to shine naqib wakilin aji a wajen shugaban makaranta kaga mataimakin shugaban makaranta kenan ta bangaren dalibai to sune ake ce musu nuqaba na annabin mu sallallahu alaihi wasallam su kuma sai aka kira su da ashab amma sai suka kasu gida biyu ashab minhum ansarun wa minhum muhajirun a cikin su akwai mutanen madina akwai mutanen makka sune al muhajirun mutanen madina su kuma sune al ansar to a itlaqi ma malamai suka ce masa sahabban manzon sallama wani zubin dukkanin su aka ce musu al ansar kamar yadda a wancan hadisin da muka jawo aka ce wa ja'ala li minhum ansaran wa asharan wa wuzara a cikin su Allah ya zaban mun mataimaka masu bani shawara da kuma sirkai to sune al-hawariyun Allah madaukakin sarki ya musu ilhama an aminu bi Allah ta'ala ya ce musu a cikin zuciyarsu ku yi imani da ni ku gaskata ni wa bi rasuli sannan ku gaskata manzona annabi Isa alaihi salam nan take qalu amanna hawariyawan annabi Isa alaihi salam suka ce mun ba da gaskiya gare ka ya Allah mun ba da gaskiya ga manzanka annabi Isa alaihi salam sannan suka ce washhad bi annana muslimun sannan ya Allah ka zama mana shaida cewa mu musulmai ne mun ni kauya ya Allah kai mana shaida wanda Allah ta'ala ya zama shaidan sa za a yi karban shaidar sa ba za a yi karban shaidar sa ba a cikin suratu ali imran Allah ta'ala ya bamu labari kutan kucin wannan malam karanta falan ba hasha isa minhum al-kufra
falamma hasha isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah
no
واشهد بأننا مسلمون
فلما أحس عيسى منهم الكفرة الوقت شند عن النبي عيسى عليه السلام يتزوي دعوة سيفهم تشي وكافر شفايا يدع تقان متاننسا ونمن دعك أيقوش وجنس وسد يواس كافر شي أحس عيسى عرى يجعرن سيقان وعلم ya gane cewa kafirci fa ya shiga cikin su qala man ansari ila Allah yace to yanzu kuma waye zai taimake ni zuwa ga Allah in isar da sakon Allah waye mataimaki na ni kadai bazan iya isarwa ba ina buƙatar mataimaka ina buƙatar waɗanda za su shiga ƙauyuka waɗanda za su shiga wurare da yawa su yada da'awata shi yasa malamai suke cewa aban malamin shi kadai a gari bala'i shi yasa kaga a zamanin magabata malaman bid'a koye kansu suke yi saboda akwai malamai na Allah da yawa malaman sunna suna da yawa a cikin magabata to duk wanda yake da bid'a sa baya iya bayyana ta koye ta yake yi saboda me saboda akwai masu kara sunna da yawa shi yasa na Aisha radiyallahu anha lokacin da ta ga sahabbaina ta rasuwa sai ta yi wani baiti na kuka تشي مات الذين يعاش في أقنافهم وبقيت في خلف كجلد الأزغب تشي لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون ونن دأكي رايوا أجن جند سو تزمم متن كاريا وبقيت في خلف كجلد الأزغب تشي أماني قانا أمبنني كلينزو ناكوما إنا رايوا أجكم وني a jikin raƙumi wanda yake da ciwo na kirci ka jingina da shi kirci ciwo ne da yake fito ma raƙumi ko jaki wasu manyan manyan kuraje in ka sake ya taba ka toshe kenan ya fi sosa gaye zafi sannan wata al-imam Abu Nu'aym al-Asfahani ya rawaito a cikin littafin Sahihatul Awliya da isnadi sahihi wata rana al-imam Sufyan ibn Uyayna ɗaya daga cikin tabi'ut tabi'ina shine alimu ahli makka asa'u in su'al imam malik malami ne yana da mazhabin sa wata rana an zo makaranta ana zaune wani almajirin sa da ake ce masa al-abbas ibn abdullah at-taraqqi shi yayi riwaya daga wajen sa yace an tari daliban hadisi sun cika al-imam sufyan ibn uyayna rahmatullahi alayhi sai tambaya yace waye yazo daga gari kaza ya ce kaza ya fara tambaya yace afikum ahadun min ahli misr a cikin ku akwai wanda yazo daga kasar masar suka ce eh ce ma da fa'ala al-lays ibn sa'd ce me ya faru da al-lays ibn sa'd qalu ma suka ce ya mutu sai da ya tambaya garuruwan musulunci manya manya sun kai wajen takwas yana tambayar jigajigan malamai da suke zamanin suke waɗannan garuruwan sai a ce duk sun rasu Abdullahi al-Abbas ibn Abdullah at-Taraqqi yace fa baka Sufyan tawilan kawai sai Sufyan ibn Uyayna ya kama kuka ya dade yana kuka lokacin da kukan sa ya tafi sai yace afati diyaru fasuttu ghayra musawwad wa min ash-shaqa'i tafarrudi bis-su'dadi yace afati diyaru duk gidajen sun kare kowa ya mutu ya banne ni kadai fasuttu ghayra musawwad sai ga na nada ni shugaba ban cancanta in zama shugaban malamai ba yace wa min ash-shaqa'i tafarrudi bis-su'dadi yace wallahi tadewa ce a ce ni kadai ne shugaba yanzu ba ta'ana to mataimaka masu taimakon ka a da'awa wanda fahimta ku daya sunna suke karewa ɗan uwanka ne a cikin malamai duk wani malami na Allah in kai ma malamin Allah ne to mataimakin ka ne akwai inda ya tare maka sannan yana baka kariya in ya balle a wannan wajen ba shi to zaka dandana kudaka to haka magabata suke da wannan fahimta to annabi Isa alayhi salam ya fahimci al'ummar sa fa da aka aiko shi a cikin su sun fa kafirci qala man ansari ila Allah sai ce waye zai taimake ni yanzu wajen isar da sakon Allah gani ni kadan ina zan iya qala al-hawariyun nahnu ansaru Allah sai hawariyawa suka ce mu ne mataimakanka mu ne mataimakan Allah za mu taimake ka akan isar da sakon Allah washhad bi anna muslimun amanna billahi mun yi imani da Allah washhad bi anna muslimun ka shaida ya kai annabi Isa alayhi salam ka zama mana shaida a can amanna billahi anan mun yi imani da Allah sannan annabi Isa ka zama mana shaida ya samu hawariyun malamai sun tattauna me yasa aka ce musu al-hawariyun wasu suka ce libayadi siyabihim saboda fararen tufafi suke sawa shi yasa ake ce musu al-hawariyun suka ce ai daga hur ne hurun 'in matan aljanna an kira su da hurun 'in saboda idan su fari ne gefan fari ne sannan kuma tsakiyar baka ce sosai to shi yasa ake ce musu hurun 'in al-hurul 'in to sai suka ce shi yasa ake ce musu al-hawariyun libayadi siyabihim saboda kayan su farare ne to su ne al-hawariyun sannan a sarki Allah madaukakin sarki ya jawo hankalin mu cewa mu zama kamar su ce ya ayyuhal ladina amanu kunu ansar Allah
كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله
Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka bada gaskiya al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kunu ansar Allah ku zama mataimakan Allah ku taimaki manzon ku a lokacin da yake da rai ku yi jihadi tare da shi ku yi masa biyayya ku isar da sakonsa a inda shi bai taka da kafafuwansa ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi zuwa ga mutane duka ba ma mutane ba hadda aljanu ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a dukkan mutane gabaki dai Allah ya aiko annabi sama zuwa gare su duka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi zuwa gare su kowa da kowa Allah ya aiko annabi sama zuwa gare shi to amma manzo sama kafafuwansa za su iya takawa isar da da'awa Allah ta'ala zuwa kowane gari sahabbansa suka yi wannan aiki sahabbansa su ne matakin farko su suka taka suka tafi inda kafar annabi sama ba ta je ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shekara 30 a kabari ba sai da musulunci ya shigo Afirka ka kalli nisan gabas ta tsakiya da Afirka in za ka je aikin hajji awa nawa kake a jirgin sama mai tafiyar zuma wanda tsakaninka da sararin da duniya kai killa jirgiya killa da kai akwai kafa 30,000 da wani abu a tsakanin jirgin sama da kasa sannan tafiyar awa nawa tafiyar kilomita nawa jirgi yake yi a cikin sakwanni amma a kasa suka tako da raƙuma suka tsallako ruwa suka kawo musulunci musulunci sai da ya shiga Afirka ya shiga Turai kai sai da aka kai ma lokacin da musulunci ma kamar da a Turai aka saukar da shi Andalus wannan Spain da matasa ba su santa ba sai da ƙwalla ta zo suka san club sannan suka san ina ne ake ce ma Spain da jahohinta musulunci ya shiga da tauri sun zamanin sayyidina Muawiya radiyallahu anhu sun zamanin sayyidina Muawiya sayyidina Muawiya ya zama khalifan musulunci a shekara ta 40 bayan hijira annabi sai sama shekarun shi 30 da rasuwa kenan musulunci ya zo Andalus musulunci ya shiga kasashen turawa daga Andalus musulunci ya shiga kasashen turawa waɗanda ma ba su da suna a lokacin sunan su yanzu sabo ne a lokacin akwai musulunci musulunci ya shiga Afirka ya zo mana hatta nan Najeriya to Uqba ibn Nafi' an yi sabani akan sahabbantaka wasu suna cewa sahabi ne wasu suna cewa ba sahabi bane kauli ghazihi ba sahabi bane shi ya kawo musulunci wannan kasa yana cin manyan tabi'ai wasu kuma suna cewa mu khazrami ne tun annabi sama yana da rai amma sai Allah bai azurta shi da musulunci ba sai bayan annabi sama ya rasu sannan ya musulunta ya zo da musulunci ya zo nan to wannan su ne mataimaka Allah ya kira mu ce kunu ansarallah ku zama mataimakan Allah ku taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon sama bayi da rai to ka zama mai yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam iyaka karfinka duk abin da ya tabbata na sunnar annabi sama ka karantar da mutane sannan kai ma ka aiwatar a kanka sai Allah ya ce kama qala isa ibn maryam lil hawariyin kamar yadda annabi isa dan maryam ya ce ma hawariyawa man ansari lillah suwaye za su taimake ni wajen isar da sakon Allah isar da da'awar Allah isar da musuluncin Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah nan take hawariyawa waccan ilhamar da Allah ya musu sai suka ce nahnu ansarullah mu ne mataimakan Allah za mu taimake ka kuma suka taimaki annabi Isa alaihi salam har lokacin da Allah ta'ala ya dauke annabi Isa alaihi salam hawariyuna suna tare da shi basu canza ba kuma ko bayan rasuwa annabi Isa alaihi salam basu canza ba sun ma riƙa shan wahala saboda an zo an samu sheɗanu yahudawa a ƙarƙashin bulus wannan da kristoci yanzu suke daukar shi a matsayin wani waliyin su ko wani mujaddidi wanda yazo ya sabunta addini shi yazo ya bata addinin annabi Isa alaihi salam ya kawo trinity ya kawo cewa Allah uku ne a cikin kristanci ya hada baki da wani azzalimin sarki da ake da shi na rumawa a lokacin wanda aqidar sa kenan aka riga kama almajiran annabi Isa alaihi salam ana yanka su wasu ma ana kuna su akan ne akan sai sun canza addinin annabi Isa alaihi salam aka riga koya asalin rubutun injila wanda Allah ta'ala ya so karma annabi Isa alaihi salam aka riga koye shi wanda aka san yana da kwafi a kamo shi a kwace aje a jefa a teku sannan a yanka shi in ka karanta littafin aljawab as-sahih liman badala din al-masih na shaykhul islam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi mujalladi 8 zaka ga bayanan da shaykhul islam ibn taymiyyah yi ko littafin hidayatul hayara fi ajubati al-yahud wa an-nasara na al-majrin sayyid al-qayyim zaka ga tarihin kristanci ya aka canza kristanci ya addinin kristanci ya canza aka shigar da bid'o'i a ciki yanzu wannan kirsimetin da suke yi a ina aka samu kirsimeti kirsimeti bid'a ne a cikin kristanci shi yasa ai har yanzu akwai kristocin da ba su kirsimeti ba su yarda da shi ba Easter Monday a ina aka samu Easter Monday Good Friday a ina aka samu Good Friday balle babban bid'a ta shirka ta trinity a ina aka samu ta a ina aka samu bid'a ta cross salib shi yasa annabi Isa alaihi salam in ya dawo cikin yakin da zai yi hadda karya kurash wannan kurash da kuke ganin ya cika gari ya cika duniya a yau to idan annabi Isa alaihi salam ya taso yazo a hadisi sahihi a cikin Bukhari da Muslim cikin manyan ayyukan da annabi Isa alaihi salam zai yi hadda musu kurash duk inda kurash yake sai annabi Isa ya balla shi aladu yanzu da ake musu gidaje ake girmama aladu fiye da ɗan adam ana ba su abincin da ɗan adam bai ci ana ba su madara ana ba su abubuwa su ci su koshi to har da shi annabi Isa alaihi salam zai kashi alade ba alheri a cikin alade da kake ganin shi sai sa an kai veterinary doctor ne aka kawo maka alade kar ka duba shi ka bar shi ya mutu ka rage ma annabi Isa alaihi salam aiki kafin ya zo amma kana veterinary mai doctor kawai sai a kawo maka alade wai kai kama duba alade aladen banza nawa zaka samu ne a ciki ka ba alade ya mutu in kai musulmi ne aka kawo maka alade ka duba shi kakka duba shi mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa bai halasta ba kuma wannan magana ta fi karfi ka bar shi ya mutu ka kawo maka kai veterinary doctor ne shi a ba za ka duba alade ba sai ka ce da dai doki ka kawo in doki ka kawo zan duba shi amma mu a musulunci ba a mu'amala da alade alade ya kazanta shi so da ka annabi Isa zai kashe alade in ya dawo al-imam at-tabari rahmatullahi alayhi ya ce Allah yana cewa wazkur aidan ya Isa ka tuna ya Isa iz alqaitu ila al-hawariyin a lokacin da na jefa fahimta a cikin zukatan hawariyawanka wa hum wuzara'u Isa alayhi salam al-imam at-tabari rahmatullahi alayhi sai ya fassara al-hawariyun yace sune wuzara idan an ce al-wuzara jam'i ne na al-wazir in an ce al-wazir shine an-nasir mataimaki amma a lugar zamani idan an ce al-wazir shine al-mustashar wanda kake shawara da shi so da ka ministoci masu shawara shugaban kasa ne sune wuzara to mataimakan annabi isa alaihi salam وهم وزراء عيسى عليه السلام على دينه سوني متى مكان النبي عيسى عليه السلام أكان الدين نسا هذا تأثير متى مكان شيسا عيو ما سبين تكتن ونفني دعاكي شمس فن تطوير الزاج فني ني التربية دسن أبن دي قمات متين يجينا كنس أشكي سنة دا أبن دعاكي تمشي سنة التفويض سنة التفويض tsari ne na kada ka ce kai komai da kanka za ka yi duk mutumin da zai yake son ya sha wahala a duniya ce to shi zai ma kanshi komai takalmin kai tsinke ka ce da kanka za ka gyara rigar ka ta yage ka ce da kanka za ka dinke aha ka ba wasu su kace su taimake ka a rayuwa ka taimake su taimake ka Allah ya sa su ci a ƙarƙashin ka kai kuma Allah madaukakin sarki ya sa su maka hidima shine magana Balarabi aidi yace annasu bin nas min hadhin wa badiyati باب لبعض وإن لم يشعروا خدمه متاني دا متاني إن قوي دا إن بني قوصن سني قوبت سني با سنة ما كون جوناني سنة ما هيدما سنة ما جونا هيدما إذن بقوي يشي باب وإن شدت أن بني ما قيد زي سامو سابدو ما قيد زي سامو أتمحا ما قيد زي سامو تاكل من ساوا دب زي سامو با إذن تن بني يشي باب وإن شدت قوي ما قاني يا تشتاسي يا تشتاغو ما قيد زي شي يشي كابيجي kowa na hidima ga juna to ka zama kana da mataimaka a rayuwa ka yadda cewa kai kadai ba za ka iya isar da komai ba in mutum ya yadda da wannan to sai zuciyar shi ta zauna lafiya masu wannan binciken sun ce an gane mutanen da suke samun aka samu karancin hawan jini a tare da su a yau a binciken da ake yi su ne mutanen da suka yadda su zama suna da mataimaka kada ka ce kai za ka yi komai ya za ka yi ka ce komai kai za ka yi in ababi ne na addini yanzu mutanen ta jinjiku ne da mutum ɗaya zai iya karantar da su masallatai nawa ake da su a ta jinjiku ka kasa duka satittikanka kwanakinka ka ba waɗancan kaza ka ba waɗancan kaza kai ne wancan masallacin gobe ka je wancan masallacin jibi ka je wancan masallacin zai isa sati an taɓa lissafi masa masallatan da suke ƙarƙashin shugabancin izala na yankin tijinjiku mun lissafa masallatai sun fi 40 tijinjikun da kewaye masallatai sun fi 40 kuma na san wasu sun ƙari daga wannan lissafi to mutum ne zai iya karantar da su ba zai iya karantar da su ba amma malamin da yake karantarwa a can ɓangaren da wanda yake karantarwa a can ɓangaren yana karantar da sunna yana karantar da tauhidi da aqida sahihiya to mataimakin wancan ne ya tare masa lungu abinda wancan zai yi kila wancan ba zai hango yayi ba to wannan ita ce ka'ida ta wannan ayar abinda Allah yake tuna ma annabi Isa alaihi salam cewa ya bashi mataimaka wanda za su iya taka inda shi bai taka ba za su iya shiga inda ba zai shiga ba yanzu akwai malamin da muka ce a zo yazo a je wani kauye da awa ba zai iya ba aikin shi bane ba zai iya yi ba amma sai ka samu wani sai ya ce maka ya bar gidan shi wata guda yana kauyuka yana ta musuluntar da maguzawa to kai in aka hada ka da mamagujan wani na maka karin magana ma sai ka rube kuma kai malami ne sosai amma yana jefo maka wani karin magana kwara ɗaya sai ya shirkita ka da karin magana da haddaka ta Qur'ani da hadisanka da ka haddace da maganganun salaf da ka haddace da littafin da ka karanta sai ya jefo maka karin magana ya sa ma hudu wani dan uwa yana ban labari yace sun je kauye da awa matasa ne sai suka je wajen wani dattijo ya tsufa sosai ana lissafi an ce ya kai shekara kusan 90 da wani abu a duniya ba ma guje ne suka je aka kai su wajen shi za su masa da'awa suka fara da suka gama jawabansu shi mai jawabin ya iya jawabi shi kenan bayan ya gama sai wannan dattijon cikin maguzawa sai ya ce mun gode da wannan bayanai da kai ya ce yara sannunku da aiki sannunku da kokari ya ce musu yara ma karkashin daga farko ka zo wa mutum da ya ce maka yaro ai da damuwa shi kenan sai ya ce musu yace ina yace yace ina iyayenku suke da kakanninku basu bashi amsa ba yace to su ya kamata su zo waje na ai kun san an ce babban goro sai magogin karfi babban goro sai magogin karfi ka ji karin magana da yasa su yace saboda haka ba ku ya cancanta ku zo ku kira ni ba ku je ku fada ma kakanninku su zo karin magana kai da karin magana kage hujjar dama su qur'anin su karin magana ne ai ba ma guje qur'anin shi karin magana shi to kage ba fannin ka bane nan ba za ka iya ba to amma wani na yin wannan aikin ka taimake shi ka goyi bayan sa ka karfafe shi duk gudunmuwar da yake nema a wajen ka ka bashi gudunmuwar da kake da iyaka ikon ka zaka iya yi akwai wanda shi abin da ya iya shine tattauna da kristoci ina Sheikh Ahmad Didat rahmatullahi alayhi irin su a Sheikh Zaki Naik a yanzu hafizahullah wani ba zai iya aikin su ba fannin da Allah ya aje su kenan na taba jin wani malami a kasar ne na bada labari yayi karatu a Pakistan yace lokacin da suke karatu suke masters a Pakistan a Sheikh Ahmad Didat ya kawo musu ziyara makarantar su aka samu wani matashi mai zafi ya ninke yace yana da tambaya bayan Sheikh Ahmad Didat ya gama lecture an ba da dama a tattauna Sheikh Ahmad Didat wani mutum ne da Allah ya halicce shi duk tambayar da ka masa da magana da ka masa ba za ka ga alama fushi a tare da shi ba wanda suke bin kasusuwan shi a cikin ku za su gane haka duk tambayar da ka jefa mishi ba za ka ga hankalin shi ya tashi ba wannan matashin ya tashi cikin zafi ke mu ba mu ga amfanin wannan da a wata haka da kake yi ba kai kullum sai dai a ta magana kristoci mu ba mu taba jin kai magana aqida ba ba ka magana kan sifatullahi wa asma'uhu ba ma jin kana magana kan tauhidi ba ma jin kana magana kan tauhidi sai Sheikh Ahmad Didat yace ka gama yace ya gama sai yace to ni aikin da nake yi ni aiki na shine farauta ai me farauta ba dole sai yanka ba ni ina farauta ne in ne farauta sai in ka maka kai kuma sai ka yanka shi ina farauto maka ne in na farauto maka ya karbi kalmar shahada aikin da zan iya yi kenan in na farauto maka sai in baka kai kuma sai ka yanka sai ka fede shine ka karantar da shi aqida ka karantar da shi fiqh shine wannan to kowa da inda Allah ya aje shi da wannan aka zabo shi a cikin shekarun baya aka ba shi King Faisal International Award yadda aka ba malam Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahmatullahi alayhi aka ba shi haka aka ba Sheikh Ahmad Didat haka aka ba Sheikh Muhammad Salim Ismail haka aka ba Sheikh Said Sadiq haka aka ba Sheikh Misful Qarabawi ga sunan duk malamai kowa da fannin sa wasu a fannin fiqh aka ba su wasu aka ba Sheikh Al-Albani a fannin tashi hadisi haka ba malam Abubakar Gumi a fannin littafan sa da ya rubuta na tafsiri da kuma isar da da'awa a kasar Hausa aka ba Sheikh Muhammad Salim Ismail a tikihu aka ba Sheikh Yusuf Al-Qaradawi da Said Sadiq a tikihu littafin al-halal wal-haram na Sheikh Yusuf Al-Qaradawi da littafin fiqh sunna na Sheikh Said Sadiq sune aka karba aka ba su wannan kyauta ta duniya kyauta ce a baka kyauta ce ta duniya kuma da kudi kudin da aka baka har abada Allah na tuba ba za ka yi talauci ba to yin wannan kun ga shine wannan dukkan mataimaka ne kowa da aikinsa kai da wannan Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shankiti rahmatullahi alayhi komai da ka ganshi a duniyar nan da ka yake da abin da ka sani a duniyar nan ana yi na ilimi da ka yake komai da ka yake ya taba zuwa tun yana matashi yazo zai je neman ilimin nahwu a wajen wani malami da baitotan waka ya kirkira a nan take ne mai izini baiti sun kai goma a nan take baitotan ya nuna ya ce ma malamin sa nahwu yake sa ko yake koyi nahwu amma yayi baiti na waka da ka guda goma da su ne mai izini alagatu malam nazo ne da Allah ina son ka in koyi nahwu a wajen ka da sanku to da baiti ya masa amma lokacin da aka bude jami'ar islamiyya shine malamin usulul fiqh daliban jami'ar islamiyya na farko sune malaman su shi malamin usulul fiqh ne shine ya rubuta wani littafi murakkiratun fi usulul fiqh almajirinsa Sheikh Atiyya Talib ya tattara shi hand out ya hada shi zaman littafi idan zai shiga aji idan zai kafa hujja da wani hadisi sai ya tambayi Malam Nasiruddin Al-Albani sai ya tambayi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce da Allah wannan hadisin yana cikin abin da zan karantar da dalibai shi ne ingancin shi kaman takhrijin sa sai ya bashi amsa to haka malamai na Allah suke duka a taimaki juna والحواريون ما في مكان النبي إسحاق عليه السلام. الإمام الكثير يتوى هذا أيضا من الامتنان عليه عليه السلام بأن جعل له أصحابا وأنصارا. والنينات كنيمو من دع الله يوم النبي إسحاق عليه السلام يسني يا مس ما في مكان هما ما سقوا ينبايانسا. الإمام البخاري رحمة الله عليه يغويت حديثي دج جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. yace nadaban nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal khandaq annabi sallama ya nema a lokacin da aka yi yakin khandaq yakin khandaq shine ghazwatul ahzab kungiyoyi ne na kafirci suka zo suka ce za su ki fadai kwala daga akan annabi sallama sai malin sama ki fadai kwala da sahabbansa a gama da annabi sallama aka aika ma duk wasu kafirai aka ce ba a yafe musu ba in ba su zo wannan yakin ba suka yi gangami suka zo Madina bata taba ganin tashin hankali kaman wannan yakin ba. To shine aka kafa wannan aka bada shawara aka haka rami da ake ce masa Khandaq walalo. Dabara ce ta yaki. To manzo Allah sama ya nema ya ce waye zai zama mace makina? Shine intadaba, nadaba. Ya nema ya ce waye zai zama mace makina? Fantadaba Zubayr. Sai Zubayr ibn al-Awwam ya ce ya ma'aikin Allah ni ne. sani duk abin da kake son in yi a wannan yakin zan yi summa nadabahu sannan annabi sama ya sake cewa wane ne zai zama mataimaki na fantadaba Zubayr sai Zubayr ibn al-Awwam ya ce ni ne ya ma'aikin Allah duk abin da kake son in yi ka sani summa nadabahu sannan manzo sama ya sake cewa waye zai taimake ni fantadaba Zubayr salasan sai Zubayr ibn al-Awwam ya ce ni ne zan taimake ka ya ma'aikin Allah fa qala sai manzo sai ce da kulli nabiyyin hawariyun wa hawariyi az-zubayr ibn al-awwam shine mahalli shahi manzo Allah sai ce duk wani annabi sai Allah ya bashi mataimaki duk wani annabi sai Allah ya bashi hawari to ni hawari na shine az-zubayr ibn al-awwam daya daga cikin mutane guda 10 da annabi ya hau minbari lokaci guda yace diyan aljanna Zubayr ibn al-Awwam to kun ga hawari ashe mataimaki ce al-Imam Ibn Kathir yace da Allah yace wa iz awhaytu ila al-hawari wani irin wahayi ne da ma yau zamani ne ake cikin taku da abubuwa an ce wahayi bai yankewa haka wasu suke gani kawai sai mutun ya ci alale ya koshi sai zai ce an bashi sabon addini yanzu yace ga wani salati an bashi kuma yace mutane su bi shi ko yace yayi a mafarki to wani irin wahayi kuma irin wadannan suke kafa hujja da su sai al-imam ne kafirin yake cewa innal murada bi hadha al-wahyi wahyu ilhamin wahayin da ake nufi wa iz awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli wahayi ne na ilhama me ilhama shine Allah ya kunsa maka abu a cikin zuciyarka ilhama kama kala ta'ala kaman yadda Allah ta'ala ya fadi a wani wajen yace wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ihi Allah ta'ala ya ilhama ga uwar annabi Musa an ardi'ihi kirinish ki tafi ki je kirinish a tashin farko ki fara renan sa to kaga mama annabi Musa alayhi salam wahayi Allah ya mata babu annabi ya mace shi yasa hatta wanda suka yi ƙarya annabta bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama an samu wata mace ita ma ta ce ita ma ba annabiya ce mutanen ta suka rika baiti suna cewa amsat nabiyyatuna unta natifu biha wa asbahat anbiya'ul lahi dukurana mutanen ta suna bin ta fata ba su umarni su bi amma kuma suna cewa oh abun ban mamaki kowa annabin su namiji amma mu kadai ce ta mace kuma ta ce musu ita gobe ta sake ce musu haka kuma su yarda anjima ma ta sake ce musu haka su yarda ha sayyidina Abubakar ya ce su radiyallahu anhu to kage shine wannan babu annabi ya mace amma wahayin da Allah ta'ala yama maman annabi Musa alayhi salam ilhama ya mata yasa mata tunani cewa ta fara shayar da shi fa idza khifti alayhi fa alqihi fi al-yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin in kika ji tsoron abin da zai faru da shi to dauke shi kije kije fashi a cikin teku kuma kaga ilhama ta Allah ya mata ta dauke shi taje ta shafi ta jefa shi a cikin teku kuma wannan ruwan tekun ya rika jan shi ruwan kogin Nil ne ya rika jan annabi Musa alayhi salam a cikin akwati har sai da ya kawo shi bayan gidan Fir'aunu فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا الله يطارا اجدان النبي موسى اجدان فرعون النبي موسى زي تاسو كما يزما شي ne sanadiyya halakar fir'aun to kun gani wa huwa wahyu ilhamin bila khilafi wannan wahayin inja al imam ibn kathir rahmatullahi alayhi yace wahayine na ilhama wahayine na ilhama domin me al wahyu a lugha a lugar larabci idan balarabe yace alwahyu yana nufin al-i'lam sanarwa to Allah ya sanar da kai wani abu a cikin zuciyarka shine ake ce masa ilham idan Allah ta'ala annabi ne yake sanya ma wahayi to akwai matakai al-imam al-qayyim rahmatullahi alayhi ya kawo maratibul hidayati guda 10 matakai ne yadda Allah ke sa fahimta a cikin zuciyar wani bawansa matakai guda 10 ne babban mataki shine taklimullahi ta'ala li 'abdihi Allah yayi magana da bawansa kaman wa kallama Allahu Musa takliman Allah yayi magana da annabi Musa kai tsaye kaman kiran da yayi annabi Salma zuwa mi'raji domin ya je ya magana da shi wannan ba darajar da ta kai wannan Allah yayi magana da kai ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فديك ودا نما تاكن تو متاكي نا ترى شيني إلهاما أتشن غومن نم متاكي كما نقرش شيني الرؤية الصادقة مفركي نجسكيا إذن الله ينا سنيا فهم صدقي وانا أبو إنها وانا إلهاما أما بزا أباك وانا أبو ديك سابو با باين أن نسما يارش Allah zai maka iya maka ilhama istinbati a aya Qur'ani ko istinbati a hadisi amma ba za a baka sabon abu ba yanzu misali sai mutum sai yazo sai kawai ce Allah ya sa mishi tunani yanzu sallolin nan da ake yi guda 5 to a ƙara daya saboda neman lada ya akai haka sai su wallahi ilhama ce ya dade har ma sai kaje yana cewa ai da haske fara gani shi in ya tashi bacci sai ga wani haske a gefen kudu na ɗakin shi kato shedanu ne suke zuwa wajen shi shedanin mutane ne ya haɗu da shedanin aljanu shikenan kawai sai zai fara maka ya fara rudar da kai kike kai ka fara zama gabas da baya 12 da rabi ne baka sani ba ba za a karbi wannan ba ko kai mafarki ka ce ai gashi an baka wani abu sabo amma yanzu misali da mutum zai mafarki sai ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce yayi mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce to ana taya ka munna sai ya ce ai ba nan kuma ta tsaya ba yanzu da yayi na ganshi sai ya ce mun karika wuce ni karika sallar dare sai ce tabbas annabi sama ka gani domin a cikin shari'a sai akwai wuce amma sai yazo sai ya ce ai yayi mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya ce ba shi kenan ba ai annabi sama ya ce masa in ya tashi zai yi raka'a tadhu in zai yi salatu duha sallan walha to ya rika yi raka'a 1100 kullum kun ga salatu duha hadisan da suke bayani akan sallan walha gabaki dayan su al-imam suyuti rahmatullahi alayhi ya tattara su a juz'i daya juz'un fi salati duha dika ba riwayar da ta zo cewa annabi sama ya wuce raka'a 8 a salatul duha sallan walha to shi ya ce annabi sama ya ce masa ya rika yin 10 kan 1000 kaga gudu ne na sheda so da ka bai kamata ma ya bada labari ba sai dai idan ya zo wajen wani malami ne na Allah da yake sanya wawware masa wannan shubhar to babu laifi ya bada labari amma ya rika ba wasu awam ga magarin mutane labari to bata ta zo mishi to haka ilhama ilhama ba a mafarki ake ma mutum ba mutum ne Allah ya sa mishi wata fahimta a cikin zuciyarsa ta gano wani abu a cikin alqur'ani ko gano wani abu a cikin hadisan annabi sallama to wannan ba laifi bane to irin sa Allah ta'ala yama alhawariyun yama maman annabi isa alaihi salam wa kama qala ta'ala wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rushu ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا الله تعالى يما نان زما زما wannan mai harbin nan Allah ya mata wahayi wahayi waye aka aika mata malaika zuma ta zama annabi zuma hukunci aka bata kada ba hukunci aka bata ba wahayin da aka mata aka kunsa mata fahimta anittakhiji min aljibali buyutan ta iya samun duwatsu kai gidaje kai gidanta ta samu dutse kai gida ta shiga wani katan kogo kai gida wa min ash-shajar sannan haka nan ta samu bishiya kai gidanta wa mimma ya'rishu da kuma abinda mutane suke hawa su zauna a kansa kamar gidajen su sai kaga gidanka wata rana kawai zuma ta zo ta tawo kai gida a wajen sannan cikin wahayin da Allah ya mata ilhama ya sa mata fahimta summa kuli min kulli samarat Allah ya bata ikon ta ci kowane dan ice kowane dan ice Allah ya ba zuma dama dan zuma ya ci fasluki subula rabbiki zulula sannan ki bi hanyar ubangijinki Allah ya saukake miki yanzu nan sai zuma ta tashi tafi China shi yasa aka ce tura da za su jirgi suka ce irin gudun zuma za su sa yayi zuma kada kai mamaki wata zuman da ka ganta a Zaria nan kila daga China take kila daga Chile take ka ji daga ji Chile can cillawa to daga can ta cillo ta zo to zuma kaga ilhama Allah ya mata malamai suka ce babu wani daga cikin halittu dabbobi da Allah ta'ala ya bashi tsari irin na zuma me biye ma zuma tururuwa shi yasa kaji qur'ani ya kama sunayen su an ambace su an ba mu ta an ba mu labarin su akwai abubuwan ban mamaki a zuma masarauta take da ita yadda ka san dan adam na sarauta tana da sarki ko kace yadda ake da shugaban kasa akwai ministoci akwai sojoji akwai shugaban sojoji akwai shugaban yan sanda akwai shugaban SSS akwai masu zuwa su je su aikin su kula da furanni suke yi da ƴaƴan itace su je su shashako akwai masu zuwa su tace wanne ne zai iya ba mu dama mu ci in mun ci kuma zai ƙara mana wannan abin da za su kasayar ya zama abin shan dan adam kaga dan adam yana sha a tasiyarwa da tsada to bayan gida ne kake sha Allah ne ya tace shi ya tsara ba za ka gode ma Allah ba to kage zuma wahayi aka ma zuma annabi zuma wani hukunci aka bata aka ce ta yi ba hukunci ko kadai laysat mukallafa ba dora mata wani aiki na daza ko zinubi ba fahimta ce Allah ya sa mata so daga ilhama nan fahimta Allah ya baka fahimta a cikin zuciya shine wahayin da ake nufi a nan sannan sai ya ce wa haka da kala babu salaf haka mafi yawan wasu daga cikin malamai magabata suka fassara wa iz awhaytu ila alhawariyi yace ai ulhimu zalika famtasalu ma ulhimu Allah ya jefa musu fahimtar fi imani da Allah fi imani da annabin Allah Isa alaihi salam sai suka aiwata da haka so da ka zabe ne kaga kai imani da Allah wallahi ka gode ma Allah in kaga wani baya musuluncin nan ka gode ma Allah ka fadi kai sujada ga Allah godiya in kaga wani baya bin sunnar annabi sallama ka fadi kai ma Allah godiya wallahi zabe ne na Allah Allah bai bashi wannan bai zabe shi ba kai ya zabe ka al-imam al-hasan al-basri yace alhamahumullahu azza wa jalla dalik Allah ne ya musu ilhama ya fahimtar da su shi imani da Allah shi imani da annabi isa wa qala as-suddi al-imam as-suddi Ismail ibn Ibrahim as-Suddi yace abinda ake nufi qazafa fi qulubihim dalik Allah ya jefa musu wannan fahimta a cikin zuciyarsu wa yahtamilu an yakuna al-muradu al-imam Kathir yace amma zai iya daukar wa id awhaytu ilayhim biwasitatika, ka tuna lokacin da nayi wahayi a gare ka amma ka isan musu da safa. Kun ga wannan ba ta fassara ce mai kyau, nayi maka wahayi kai ka isar da sakon zuwa gare su. Fad'awtahum ila al-iman billahi wa bi rasulih, sai ka kira su zuwa ga imani da Allah da ma'aikin Allah. Wastajabu lak, su kuma sai suka amsa maka. Wanqadu wa tabi'uka, sannan suka jawo zuwa gare ka kuma suka maka biyayya. Faqalu amanna, sai suka ce mun yi imani da Allah da ma'aikin Allah. Washhad bi annana muslimun, sannan ya Allah kai mana shaida cewa mu musulunta. Sannan ya kai Annabi Isa ka mana shaida cewa mu musulunta. To wannan shine ilhama ce Allah ta'ala ya musu, ya kunsa musu fahimta, ya jefa musu imani a cikin zuciyarsu. Sai suka bi Annabi Isa alaihi salam, kuma suka taimaki Annabi Isa alaihi salam har lokacin da Allah ta'ala ya kawo ƙarshen sa, aka dauke shi kafin lokacin da zai dawo kuma ya samu mataimaka. Annabi Isa alaihi salam yana da mataimaka kafin Allah ya dauke shi, sannan idan ya dawo kuma Allah ta'ala zai bashi mataimaka. Daga cikin mataimakansa wanda za su taimake shi akwai mumminai masu imani, akwai waɗanda suka tsaya akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ba su canza addini ba. Sannan kuma ƙarshe babban mataimakin sa shine Al-Mahdi Muhammad ibn Abdullah Al-Hasan, jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mahdi, mahadin sunna ba mahadin shi'a ba, mahadin shi'a tatsuniya ne, ba shi. An riga an haife shi, yanzu yana cikin wani sunkurin waje, ya ɓoye saboda kada azzalumai su kashe shi, sai duniya ta gama lalacewa sannan zai fito. To ban san irin lalacewar da za ta yi ba sannan ya fito. Ai in dai zai fito ya kamata ya fito yanzu, wannan duniya tamu muna buƙatar shi ko ba mu buƙatar shi? In dai da gaske ne ya zo. Abubuwa nan duk sun lalace, me yake da dadi a duniyar nan yanzu? Allah shi kyauta, Allah ka shiryatar da mu. Don Allah, shin ya halatta mutum ya saki matarsa alhalin tana da ciki? Idan ya halasta, to menene dalilin halascin haka? Idan kuma bai halasta ba, to menene dalilin haka? Ya halasta mutum ya saki matarsa tana da ciki, domin ciki shine mataki na, yana ɗaya daga cikin matakan idda. Da Allah ta'ala ya ce, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna. Li'iddatihinna magabata suka fassara suka ce a hadisance ya zo manzo Allah ta sama ya fassara li'iddatihinna cewa mutum ya saki matarsa ba ta haila sannan bai sadu da ita ba, ba ta cikin jinin haila, ba ta cikin jinin haihuwa na biki, sannan kuma bai sadu da ita ba a cikin tsarkin da ta yi. Ta yi tsarki, bai sadu da ita ba sai ya sake ta. To ya taimaka mata kenan a wajen idda, iddar ta za ta tafi a tsare, sabanin idan ya sake ta da tana cikin haila. To haka nan idan ya sake ta tana da ciki, shi ma ranar da duk ta haihu, to ta gama iddar ta. Kun ga a tsare shi. Ranar da duk ta haihu, to ta gama iddarta. Da mutum zai saki matarsa yau din nan, wal iyazu billah, Allah ya tsare, kafin a sha ruwa tana da ciki, kawai ana shan ruwa, kawai shikenan sai ta haihu, shikenan banat anhu. Sai ya bi in sakin kome ne, in sakin kome ne na ɗaya ko na biyu, to sai ya biya sabon sadaki. Amarya za ta dawo. In kuma ya sake ta ciki na wata ɗaya yau, to ya ja mata aiki har sai ta haihu, sannan ta gama iddarta. Mun gane? Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna, iddar masu ciki sai sun haihu. To saboda haka ya halasta mutum zai iya sakin matarsa a ciki. Saki halal ne amma Allah bai san sa. Akwai hadisi da'ifu sanad amma sahihul ma'ana, isnadin sana da rauni amma ma'anarsa mai kyau ce, cewa abghadul halal ila Allah talaq, ba halastin da Allah ya halasta shi amma bai so. Kamar saki, saki na jawo bala'i, saki na rusa gidaje, saki na maida ƴaƴa ga iyayensu amma su zama marayu, saki na kawo gaba tsakanin ƴaƴa da iyaye, saki na ɓata dangantaka ta surkai. Duk wanda ka sako mishi ƴa, da wuya ya kalle ka da idon mutunci. Mutum ya baka ƴa ka sako ta, da wuya ya riƙa ganin ko ya kalle ka da ido ya nuna a zuciyarsa akwai damuwa. so daga saki ba a san shi ayi hakuri wayin wannan tambayoyin fa tambayoyi ne wani zubin fa na gaba shi yasa na dan yi wannan jawabin in ka ji yin wannan tambayoyin kamar da gaba ake yin su wani ya zo wajen sayyidina Abdullah ibn Abbas yace hal lil qatil min taubatin idan mutum yake san kai zai iya tuba Allah ka tubar sa sayyidina Abdullah ibn Abbas yace la yaqbalu Allah taubatahu Allah ba zai karbi tuban shi ba mutumin yayi gaba wani yazo yace hal lil qatil min tauba shin idan mutum yayi kisan kai ya tuba Allah zai karbi tuban sa yace eh almajirin ibn Abbas hankalin sa ya tashi suka ce masu tambaya biyu tambaya iri daya amma an so shi biyu sai ce kwarai ku bi wancan ku gani ku je ku ba halin shi za ku gane komai ana zuwa sai aka je aka bincika aka gano ashe kisa yake son yayi wani ne ya bata mai rai to so yake kashe shi daga baya sai ya tuba Allah ya yima Ibn Abbas ilhama yace masa bai halasta ba ko yayi tuba Allah ba zai karbi tuban shi ba shi ko wannan ya riga tambaya yake ta addini ya san hukuncin dan Allah sai aka bashi to yin wannan tambayar wani zubin na gaba ne kada wani ya saki matarsa dan Allah malam ina son a ƙara min bayani akan hadis din da yayi magana akan daukar hoto ya halatta ko bai halatta ba wannan tsoho bayani malamai duk sun yi bayanin kansa kala kala ai ba hadisi dai bane akwai hadisai da yawa da suke bayani akan sura to ya danganta da yadda aka fassara sura amma akwai wadanda aka yi ittifaki akan su lafazin sura yana daukan ma'anoni da yawa sura wadda aka yi ittifaki akan haramcinta ita ce gumaka tamati gunki wannan haramun ne daga cikin wanda aka yi kama da ittifaki akan su koda baka kira shi da ittifaki ba akwai zane-zane da ake yi a bango haka nan kawai a zo a zana mutum wasu katai a jikin bangon gidan shi shi ma haka ko kuma wanda ake sassakawa a jikin bango za ka ga ba zane ba ne kamar yayi magana akan yi shi har ma da kibarsa amma kuma a jikin bango yake in kana zuwa gidajen tarihi manya-manya za ka ga irin wannan to shi ma malamai suka ce haramun ne kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda za a yi ma waɗanda suka yi su azaba ran lahira a ce su hura musu rai su kasa ba za su iya ba amma duk wani hoto wanda ba wannan ba ko sura to an yi sabani a kai kuma sabani mai yawa ya danganta ga karanta hujjojin kowane malami daga cikin malaman shekarun jayar da abin da yake daidai amma ba daidai bane ko mutane su zo su mai da daukan hoto ya zama wani abu na dabi'a kawai a mai da shi kamar cin abinci a in ya kama akwai bukatar ai sai ai shikenan wallahi alam wannan ita ce fahimta matsakaiciya malin ya halasta mutum ya bada rashawa wato follow up a makaranta sakamakon malamin yana rike dalibai kuma akwai arnan da suna badawa malam ya halatta mutum ya bada domin wannan arnan kada su wuce shi shin ya halatta kristoci da suke shan giya musulmi ya sha ai abun kunya ne musulmi ya ce kafiri na yin wani abu ya ce zai kafa hujja da shi wallahi na sha wannan magana dalibai ba su karatu duk wanda yake koyarwa a jami'a a nan ko SCE ko poli zai ba ku labari ɗaliban mu ba sa son yin karatu magana gaskiya ke ba ma son shan wahala muna so mu ci a sama ne ɗaliban da suke yin karatu ƴan kaɗan ne a cikin al'ummarmu kafiran nan zama suke su kwana suna karatu amma mu ba ma yi kuma sai ka zo ka ce sun wuce ka ya za a yi haka a abitu sahran ad-duja wa tabituhu nawman wa tabghi ba'da dhaka lihaqi haka zamakshari ya ce ta abitu sahran ad-duja lailan yanzu zan kwana ina kallon littafi ban yi bacci ba wata bituhu nauman kai kuma ka kwana kana bacci wata bugi ba da za ka yi haƙi sannan saboda rashin adalci ka ce mu zama matsayin mu ɗaya zamakshari ya ce ya maka wannan tambayar ka ba shi amsa tun a zamanin shi ba ma son karatu wani zamani ne Allah ta'ala ya jarrabe mu da can za ka ga ko takarda kamar na a layi sai ka ga an yi cincirindo ana karantawa amma yanzu sai kamar na takarda ta banza in dai ba fasta ba ce ta hoton 'yan siyasa ba wanda zai kalla
amma in kai wani rubutu sako kake isarwa ga al'umma da wuya kaga wani ya ji ya kalli takaddar saboda kin san karatu da ya shiga cikin zukatanmu akwai takeici halin da musulmai suke ciki kuma musamman musulmai fararan fata bakaken fata afwan ba ma san karatu mu zauna mu yi karatu ba za mu yi ba mafi yawanci ba a yin karatun nan shikenan ko sai mutum zai ce ba a bashi ba bai an ka da shi baka yin karatu zai ka ci jarabawa kuma da kanka ka kira shi rashawa da ka zo fassara turanci ka ce follow up rashawa haramun ci la'ana Allahu rashiya wal muktashiya da mai badawa da mai karba duk inan nan Allah ne Allah ya tsine musu albarka ba su ba aljanna Allah dan me zaka je ka bada ka zauna kai karatu ka roki Allah shine wannan abin da ake nufi work hard read hard and pray harder ko ba haka suka ce ba read hard and pray harder kai akai karatu ne tsananin da yawa kai addu'a kuma da yawa tafi yawa sai ka abin da ake bukata kinan mu dawo mu so karatu mu gani duk wanda yake yin karatu a cikin dalibai zaka ga ya fita daban a cikin musulmai zaka ga ya fita daban kuma Allah ba zai tawaye shi ba Allah zai taimaka ko nabi badade ko diyar da wani ya so ya take shi to Allah ba zai taku ba amma ba za ka yi karatu ba kai ne wajen kaza kai ne wajen kaza kai ne wajen party kai ne wajen club kai ne wajen kaza kai ne kallon kwallo kwanaki wani babban malamin jami'a yana mun bayani yake cewa abin da yake ba su tsoro yanzu da daliban da suke medicine su ne za ka gansu daliban da kowan ka ba su damu da shi ba sai ga dalibin medicine kullum cikin bai da lokacin ma da zai wanke in banda wannan rigar tashi tana da suke zuwa su je su gwaje-gwaje su je asibiti kai da ita to baya da lokacin da zai wanki ita kai da yake iya wankewa amma yanzu sai ka ga ka shiga ka je kai in aka kirga masu kallon kwallo na farko daliban medicine to ya za a yi a zo za a yi jarabawa tafiya kina ne kalzu ba za a koro ka ba a ce ka koma in kai sa a ce ka koma biochemistry ko ka koma physiology in kai sa'a kenan in ko ba haka ba su ce ka bar musu jami'a su taka karatu ba ma san karatu mu faɗa ma kanmu gaskiya al'umman mu tana buƙatar ta dawo da tarbiyyar karatu a kanta yau in ana lissafin ƙasashen da suke karatu ka ɗauki ƙasar Najeriya musulmai ƙasar musulmai ɓangaren musulmai na Najeriya na nawa muke zuwa akwai lissafin da aka taɓa fitarwa jami'o'in da ake karatu ake fitar da ilimi Najeriya wata jami'a kai ba ma Najeriya wata ƙasa a cikin ƙasashen musulmai wata jami'a ce kwara ɗaya a cikin ina jin ƙasar Malaysia ta fito ita ce ta 458 duk sauran jami'o'in na arna ne ko da akwai zalunci a cikin rahota cewa ba su mana adalci ba kila kai ka san dai akwai kama da gaskiya an ka kalli yadda mutanen mu suke yi mu ne ba abin da ya dame mu sadaka ya za kai ka zo ka ce ba za kai karatu ba a ajitu saharana duja laylan nauman laylan wa tabituhu nauman wa tabki ba'da zaka li haqi duk wanda ya riga ka bacci dole ya riga ka tashi in ji Bahaushe wanda yake karatu da yawa dole fi ka basira amma kai ba za kai karatu ba baka daukar littafi ka karanta yawo akwai santoci a jami'o'i da ake da su har gossip center akwai gossip center dandalin gulma akwai World Trade Center akwai ghetto duk wajaje ne a jami'a wajaje ne na zuwa a je a sharholiya in ka je wajen sai ka zagi VC ma shugaban jami'a ka zagai duk ɗalibin da ka gan shi a wajen nan to kama a gidansa an ce je ka kai ne je ka ka gani amma mutanen mu nan zaka je ka ga yaran mu da yawa a nan wajen ba su san karatu ɗalibin secondary yanzu a saminin aka bashi ya san hanyar da zai bi ya je wajen ƴan kafe ya basu tambaye ya ce gashi su mishi jarabawa saboda munafunci sai a fitar mishi da shi gaya nan printed sai ya je kai ma malamin a ce ya yi kokari har ma da printer sai a ce an kara mai maki kuma bai yi harafi ko kwara ɗaya ba na aikinsa wani bala'i ya kai mai yanzu wayan nan ga ta nan komai wai waya kawai sai mutum wai a bada aiki wai a waya ake aiki har da mata karawan shi abu da wai wannan abin da gayi nan littafi ne nan kusa kusa mutun zai duba ya karanta to sai jo ya ana duba wai a waya za a yi wai a waya za a ji ana dubo wai 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 ana asanin to garma wanda yake da kanshi wani mikawa zai je ya bada kuɗi ya ce gashi a kafe a fitan mishi da shi ba za ka yi karatu secondary ya kuma tafi jami'a a haka aka je aka yi ko ya je ya sa wani ya je masa kai lalacewar mu ta kai mu labari aka bani kwanan nan wai wani ya je ya ma wani gudu a training din soja kuma wai ya ci shi yana gida yana bacci wai ya tura wani tsomo ko ya tura wata gada barewa mai gudu ta je ta mushi gudu shi kuma ya dawo wani irin lalacewa ce wannan wallahi mu daina dariya ba abin dariya bane wannan lalacewar mu ta kai inda ta kai soja me ya cin nasarar soja gabaki dai a training din soja in ba gudu ba wani soja ya mun bayani babban soja ya ce kashi 75 cikin training din soja gudu ne so wai gudun kashi 75 din wai ya tura wani shi yana kwance a gida ya je an mishi gudun kuma wai an ce ya ci yanzu ya ci screenin din da gudun da wani ya mai fatan ansa ta kai mu har a training din soja ai gudu kai Allah wajen wannan kasa Allah shiryatar da mutanen kasar nan ku cire lalacewa ce wannan ilimi ya zama abun wasa karatu ba masu la daliban addini wala daliban boko wala kowa karatu duk abin da zai ba mu wahala ba ma san shi in daliban addini ne ka zo ka ba su baito ta baiti na waka ka ba mutum baiti goma ka ce ya haddace ba zai ka maka ba haka karatun addini haka karatun boko haka nake masa to haka za mu ci gaba wace al'umma ce za ta ci gaba ba tare da ilimi ba ne ilmu shike lauyewa ba za ka zanto lauya ba ne ilmu shike lauyewa haka Aqilu Ali ya fadi kuma ya mana wasiya ya ce kulun kulfit abudun kule kale na kale kalubale ka ci cika ci cine yayin abun da ke yado kuma barbade ina magana bisa ilmu ne irin cikin sa na walwale ilmi shike mu mutane shike mai da ke canza al'umma العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم ان كان سن جدنكو يا دوكا كاي علمي ان جدنكو نا دا وني سونا مارا كيو دا تاشي كاي كاي علمي سي ان مانتا دا wannan suna ان دا انا كيران جدن دا وني سونا ني مارا كيو كاي كاي علمي سي ان دا انا تشوا جدن واني جدن مالن واني شيكينن جدن يا سونان شان يا متو اما با كاراتو الامه تشي غبا اه الامه موني امه اقرا لكن لا نقرا al'umma karatu amma ba mu karatu mu aka so kanmu da ikra a wani littafi na cikin littafin da suka aka so kafin namu aka ce ma annabin shi ikra mu ne aka ce ma annabin mu ikra so duka al'umma sai ta karatu mu tashi mu yi karatun nan yau a duniya akwai littafai suna nan suna jira mu wanda hannu bai taba kaiwa zuwa gare su ba barkatai suna jira a tashi ayi aiki amma sai mu zauna mu zo muna satan ansa a haka za mu ci gaba a haka za mu samu nasara babu ci gaba a satan ansa da magudin jarabawa da zuwa aje a ga lecturer aje ai masa a bashi ai follow up ko haka ya kira shi da turanci shi kuma ya fassara da kansa yace rashawa haramun ne al-sheikh Abdul Hamid Tish rahmatullahi alayhi yace duk wanda ya je ba jarabawa gaske ba ta magudi yayi duk mukamin da zai yi duk aikin da za a bashi yace albashi har ya mutu haram yake ci hayya mutu haramun yake ci to akwai bala'in da yake haka Allah ganar da mu Allah shiryatar da mu Allah shi kyauta wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi sabi ajma'i to tambaya sanarwa ce to kwamitin tahajjud na wannan masallaci Ibn al-Qayyim na sanar da yan uwa musulmai za a fara gudanar da tahajjud na shekara 1438 2014 yau 19 ga watan Ramadan kenan ko da karfe 12:30 haka suka ce gayi nan Allah ba da ikon zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah ai mun ji yawa Thank you.